sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum sarfi Hashim Gumel ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake da shirin mu na hantsi. A yau ranar Alhamis 26 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Cikin shirin za su ce hukumar ƴan sandan farin kaya ta Najeriya DSS ta saki tsohon shugaban hukumar yaki da cin hanci Abdulrashid Bawa bayan tsare shi na tsawon kwanaki 134. Haka kuma za mu duba batun shahararriyar wata ƴar TikTok da labarin ta yayi yaɗo a yanar gizo kan cewa an kori ta makaranta saboda TikTok. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba. Wanda filmun bar mai shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da kashi na farko na labaran duniya.
Masararo assalamu alaikum da fatan kana shan hantsi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. An zabi dan majalisar wakilan Amurka Mike Johnson a matsayin kakakin majalisar Amurka a jiya Laraba, wanda hakan ya kawo ƙarshen yunkurin ƴan majalisar na tsawon kwanaki 22 na ganin an cike ɗaya daga cikin manyan mukamman gwamnatin Amurka. Yanzu shine na biyu cikin jerin mutanen da za su iya mulkin kasar. Duk ƴan Democrats da ke majalisar wakilai su 209 sun zabi shugaban marasa rinjaye Hakim Jeffries Johnson, wanda yake wakiltar jihar Louisiana da ke kudancin kasar, ya nemi ƴan Republicans su baiwa shugaba Donald Trump goyon baya wajen murɗe sakamakon zaben 2020. An bayyana cewa mutumin da aka alakanta shi da kisar mutane a Maine mai bada horo ne akan bindigogi wanda sojoji suka bashi horo, sannan an kwantar da shi a asibitin masu tabin hankali ba da jimawa ba, a bisa sanarwar da aka wallafa a wata mujallar ƴan sanda. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba ya fito yayi furuci akan harin ramuwar gayyar da Isra'ila take kaiwa Falastinawa a yammacin gabar tekun Jordan, biyo bayan harin bazatar da Hamas ta kai Isra'ila. Sannan ya ce zai jaddada manufarsa ta tabbatar da cewa an cimma manufar kafa ƙasashe biyu domin magance rikicin da aka yi gwamman shekaru ana yi tsakanin Isra'ila da Falastino. Biden ya ce hare-haren ƴan kama guri zauna tamkar watsa fetur ne kan wutar da ke ci a gabas ta tsakiya tun bayan da Hamas ta kai hari. Dole ne a kawo ƙarshen wannan fadan. Wajibi ne a hukunta su. Ya kamata a daina hakan nan. Abinda Biden ya faɗa kenan a farkon taron manema labaran tare da Prime Minister Australia Anthony Albanese, wanda ya kai ziyara fadar Washington. A wani labari mai alaka da wannan kuma, duk da cewa ana ci gaba da gwabza fada tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a zirin Gaza, shugaba Biden ya ayyana goyon bayan Amurka kan wata bukata mai kamar wuya, wato bukatar nan da Amurka ta dade tana fatan a cimma ta kafa kasar Isra'ila da kasar Falastino mai cin gashin kansa. A wurin wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House, Biden ya ce bai kamata a kauda kai a game da bukatar ƴan Falastino ba. Yahudawa da ƴan Falastino duk sun cancanci su zauna tare cikin aminci, mutunci da zaman lafiya. Shugaban Amurkan ya ce hare-haren da ƴan kama guri zauna masu tsatsauran ra'ayi suke kaiwa ƴan Falastino da ke zaune a yankunan yammacin gabar tekun Jordan, wanda Isra'ila ta mamaye, ya razana shi. Ya ayyana hare-haren da watsawa wuta fetur. Kana ya ce ƴan kama guri zauna suna kai hari kan Falastinawa a wuraren da suke da ƴancin zama. Biden ya kuma bayyana damuwa a game da makomar mutane 200 da aka yi garkuwa da su, wanda aka yi imani cewa wasu daga cikin su Amurkawa ne waɗanda ƴan Hamas suka yi garkuwa da su a harin bazatar da suka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda hukumar ƴan sandan farin kaya ta Najeriya DSS ta saki tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa Abdulrashid Bawa bayan tsare shi na tsawon kwanaki 134. Sanadiyar shugaba Bola Ahmed Tinubu ya raɗa Ola Olukoyede a matsayin sabon shugaban hukumar EFCC bayan murabus ɗan Bawa a lokacin da yake hannun DSS. Ga rahoton wakilinmu Nasiru Adamiyali Kaya.
Yan uwa sun yi dafifi suna murnar sako Bawa, wanda ke sanye da jamfa da hula ba kamar yadda yake shiga bakakin kaya a lokacin yana jagorantar hukumar EFCC ba. An sauko Abdulrashid Bawa wanda tsohon shugaba Buhari ya nada bayan kawar da Ibrahim Magu ba tare da gurfana gaban kotu ba. Da yake ba a samu sanarwa ta bayani filla-filla kan yanda binciken ya kasance da irin bayanan sirri da aka samu ba, za a jira a ga yanda rayuwar Bawa za ta kasance a waje da madafun ikon kamawa da gurfanar da waɗanda ake tuhuma gaban kotu. Alhaji Rabi'u Gada na daga iyayen Bawa wanda kuma ke kan gaba wajen ganin an sako shi.
Da wanda ga ganin ya kulla mai, da wanda ga ganin ya meye, duk Allah ya gwada musu adadin ranar da dama alƙawarin Allah baya tashi. Duk abin da ya kamata an yi an yi, ba su ga wani abu gare shi ba. Ga Allah shi ga wani ce Bawa ne, kuma shi ga jarabta Bawa ne.
Wato da yanzu Abdulrashid Bawa na gida, kuna nan kuna ta murna kenan.
Yana gida ba wani abin nan, ana murna sama da tunanin da baka sani ba.
Bayanin da ake faɗa shi ne da kun ce za ku ɗau lauya ba, kuma kai ga sa lauyan ba ma wannan abin ya faru ai.
A ba kai ba, kai kasan na gaya ma idan ba a yadda shi ba, mutanen Najeriya ba za su ɗauki mataki. Allah ya ɗauki mataki ne tun ba a kai ga mutanen Najeriya sun ka ɗauki mataki ba.
Kamar ta bayan fage ana cewa yana iya yiwuwa an samu wasu abubuwa ne kamar an daidaita da shi ne a zarge-zargen da ake yi masa kamar gwamnati ta samu
abubuwa. Ba wani daidaita.
Yana nan lafiya kalau, ba wani abu da ya
lafiya kalau. In kana so in tura ma yanzu a WhatsApp kawai da mutane ga abin, sai in tura ma.
Ga lauya barista Modi Babakari wanda yake da masaniya kan binciken da aka yi wa Bawa, ya ce rashin bayanai tun farko da bai yi ba ya kawo jinkiri wa himma sake shi ko gurfanar da shi gaban kotu.
A media department nasu ba akwai mutane guda biyu wanda nake da stricting. Abin da ke faruwa Abdulrashid da aka kira shi sai ya riba da stricting. Sai yana challenging dinsu, yana cewa ba su da hurumi. Ga fahimtar doka, Abdulrashid ba nan bai da kariya ta doka kowace iri. Zargi ake a kanka, in baka rubuta bayanin ka ba ya za a san ko ka yi da zargin ko baka yi da ba. A DSS yanzu abin da suke yi sai su je su samu detention warrant. Sai a ajiye ka ya zama da umurnin kotu kake zama a hannunsu. In ka zama sai su ko suna da right to detain you until they are able to get extraction of information from you. Idan suka ce dalilin haka sun sake ka ko sun baka beli, to da wani statement za su gurfa da kai gaban kotu.
Kamar bayanan da aka yayata kan tsohon gwamnan babban banki Godwin Emefiele na cewa gwamnati na daidaitawa da shi don ya dawo da makudan kuɗin da ake zargin ya wawure da dukiyoyi da daman gaske. Duk da ministan shari'a Latif Fagbemi ya ce ba haka lamarin yake ba. Ba mu da wasu bayanai kan karun Bawa tunda ma ba ma je gaban kotu ba. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Nasir Adamele Kaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha tara da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Laraba, jami'an yankin Kherson a Ukraine sun ce wani harin sama da Rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin Borislav tare da kashi mutum daya. Sojojin saman Ukraine sun ce makaman kariyar hare-haren saman sun kakkabo wasu jirage mara matuka 11 da Rasha ta harbo cikin dare. Jami'ai a yankin Ukraine sun ce wani harin Rasha na jirgi mara matuki ya rusa gidaje a kusa da wata cibiyar kera makaman nukiliya. Ministan ma'aikatar makamashin Ukraine ya sanar ta kafar Telegram cewa harin na Rasha ya faru ne daura da cibiyar makamashin nukiliyar da ke Khmelnytsky tare da lalata tagogin gine-ginen da ke daura da cibiyar makamashin nukiliyar. A ƙarshe, gwamnan jihar California Gavin Newsom ya gana da shugaban China Xi Jinping ranar Laraba a Beijing, wanda hakan ke bada ƙwarin gwiwar cewa China da Amurka za su yi aiki tare gabanin taron APEC da za a yi a watan gobe a San Francisco. Ana sa ran cewa Xi da shugaban Amurka Joe Biden za su gana a wurin babban taron tattalin arziki na Asia Pacific da za a yi a San Francisco daga 11 zuwa 17 ga watan Nuwamba. Ba a dai tabbatar da wannan zaman ba, duk da cewa ana kyautata zaton cewa ziyarar da ministan harkokin wajen China Wang Yi yake shirin kawowa Washington yau Alhamis za ta share fagen tattaunawa tsakanin shugabannin Amurka da na China. Bisa bayanan CCTV, wato kafar yaɗa labarai mallakar gwamnatin China, Xi ya faɗa cikin hirar shi da Newsom cewa, ina fata ziyararka za ta haifar da fahimta tsakanin ɓangarori biyu, sannan kuma za ta taimaka wajen faɗaɗa aiki tare tsakanin China da California. China za ta inganta ci gaba mai ma'ana da za ta kai ga ƙulla dangantaka tsakanin China da Amurka.
Labarin duniya kenan aka tura daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani batu da ya ja hankalin ƴan Najeriya kwanan shine wata ɗaliba da aka kora daga makarantar nazarin kimiyya da ayyukan jinya da Ungozo mata jihar Kebbi. Da sunan cewa tana badala a dandalin sada zumunta na yanar gizo na TikTok. To sai dai bayanan makarantar da ta fitar ya sha bamban da wanda yake yaduwa a yanar TikTok cewa an kore ta saboda tana TikTok. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Bayanai da hotunan wata yarinya mai suna Rahama Sa'idu sun karaɗe kafar sada zumunta ta Facebook a kwanan nan, wanda aka ce an kora daga makarantar nazarin ayyukan jinya da Ungozo mata jihar Kebbi saboda tana aikata ayyukan rashin kunya da rashin tarbiyya a kafar sada zumunta ta TikTok. Na yi kokarin jin ta bakin wannan yarinyar da aka kora, sai dai abin ya ci tura, amma na yi kicibe sun da wani faifan bidiyon ta da ke yawo a kafar sada zumunta ta TikTok.
Dan ina ƙara bada haƙuri. An kore ni a makaranta ba wai jin daɗi na bane a haka, saboda ni ce ba a gidanmu mu ba masu ƙarfi bane, ina da ƙannen shida, abinda kawai yake damuna shi ne sai na zan fara.
To sai dai bayanin da makarantar ta fitar ya sha bamban da zancen da ake yadawa a social media na cewa an kori Rahama saboda nuna tsiraici da badala a kafar sada zumunta ta TikTok. Shugaban makarantar Muhammad Murtala Musa ya ce yarinyar wanda ke karatun aikin Ungozo ma tun tana ajin farko na makarantar ta fadi jarabawa, aka bata wata shida ta gyara jarabawar ta, ta yi wata shida ta gyara jarabawar inda ta wuce aji biyu. A nan ma a zangon karatu na biyu ta fadi jarabawa, aka sake bata wata shida ta gyara jarabawar ta, daga nan ba ƙara ganin ta ba har tsawon wata hudu. Ya ce matsalar dalibai biyu ne ta shafa, kuma hukumar makaranta ta ba su takardar gargaɗi da tambaya akan kauracewa makaranta da suka yi har tsawon wata hudu.
To ba ka'idar karatu mu kuma in kai sati uku ko rashin lafiya kai yi baka na sati uku, to za a yi ma repeating na wata shida. To su kuma yanzu da gone semester ne son ka kashe wata hudu ba su makaranta babu dalili, sai aka ba su query letter duka sai suka ansa, suka reply to query din, sai aka sa musu ranan da za su zo su face disciplinary committee. Ita waccan aje da gaskiya ta zo ta face, amma ita Rahama bata zo ba, suka sake bata sati guda, suka sake kiranta cewa sun kira ta na farko ta zo ta atiyarin bata yi ba, suka sake bata wani lokaci ta zo ta atiyarin kuma bata yi ba. To a sakamakon haka sai suka bada verdict cewa bisa ga wancan wata hudu da ta yi bata makaranta, sannan ga wanga kuma issue na disciplinary committee sun kira jihar so biyu in dai a tiyarin, sai suka sallame ta daga makaranta. Ita ma wancan ita ma duka su biyu aka sallama.
Dangane da batun koran Rahama saboda tana TikTok kuwa, shugaban hukumar ya bayyana cewa
gaskiya ba mu da labarin komai game da TikTok ɗinta, because wannan social life ɗinta mai yabo kowa mai tafiya ne social life na yaro. Dalilin kora shi ne wata hudu suka yi ba su makaranta tun lokacin da aka mata repeat, kuma ta yi reply ma query letter cewa saboda an yi mata repeat tun lokacin shi yasa sai ta wuce wata dabar makaranta.
Ƙungiyoyin fafutukar kare haƙƙin mata dai sun nuna rashin jin daɗi da faruwar wannan lamari. Shugaban ƙungiyar kare haƙƙin mata ta Rafa a jihar Kebbi, Nasir Idris, ya ce abin ban haushi ne aikata abin da zai kai ga a kori yarinya daga makaranta.
Yarinya wadda ya kasance irin waɗannan karatun karacin ake so mata su yi yawa a cikin ayyukan asibiti, sannan a same ta da irin wannan mummunan tabi'o'i da kuma har abin ya kai fa ga an kore ta daga makaranta. Gaskiya wannan abin ya kamata iyaye mu ƙara sa ido, mu ƙara bincika abin da ƴaƴanmu suke yi a makarantun ne.
Wannan lamarin dai da ya faru, da yawa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ganin cewa ya kamata ya kasance izina ga ɗalibai da ma iyayen ɗalibai. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gai da Muhammad Nasir. Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com.
Ba ku ishara ke ma wani yayi gida yayin otun ga wata tara, sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na ƙaunar ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma sannan wani barasrifa duka Allah na kauran ku wayana da daki nasa in yayi gado ya kare yayi mataran ya sanya kuma yayi katifa nasa gaure ni oba canya da ku kafet fa a daki handa ku jeri nasa sannan wani ba shi nake so abuduka Allah na kauran ku dai mai fa kudin can wannan aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abin sa an ga iko da baka da aho wannan aibu kai wa Allah yaji zahi ya naka abin sa shi fa Allah sarki iko duk yanda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah haki iko kuma nan in ka gane abun da tabara ibaka to mara dara ka gode mutukan kuma kai butunci ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakin yana tikaka su maraya suna canje ni ku fu hakuri ban bashi bayan ku hakuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna canje haba Allah ga bayanka albarkar manzan Allah haba Allah sai fiiku wani ga marasan ni tata ga haishin kuma tata ga galbonan
yanzu kuma sai shirinmu na gaba nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulai Mumuni Barma a makon jiya shirin ya tabo halin rayuwar da nakasassu ke ciki a arewacin Najeriya inda shugaban guragun jihar Jigawa ya koka kan yadda ba sa morar tallafin da gwamnatocin jihohi da ta tarayya ke baiwa al'umma da nufin takaita raradin da matakin cire tallafin man fetur ya haddasa to a yau mun nufi garin Tema da ke kasar Ghana inda wata matashiyar Zabiya mai tawaya a hannu ta rungumi sana'o'in hannu irin abinda ƴan magana ke kira sana'a goma maganin mai gasa zan bar ku da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako don jin yadda hirar su ta kaya da bakuwar shirin
shekaruna 25 ga haifuwa kuma iyaye na mazaunan kasar Saudi Arabia ne a wajen muka girma tare da ƴan uwana a can nayi karatu da koyi wasu dabarun ayyukan hannu sanadiyar samun larura ta kuma hatsarin mota ne da muka yi da babana da sauran jama'a da ke tare da mu a mota dukansu Allah ya musu rusuwa ni kuma hannuna ɗaya kamar yadda kake gani da sauran raunuka daga fuskata kamar yadda kake gani kuma jinsin iyaye na Hausa Fulani da kuma Larabawa
da wayonci kuka yi wannan nazari
kwarai da gaske shekaruna tara a duniya lokacin da abin ya faru
wannan bai sa kin ja da baya ga abubuwan da kike da burin yi a rayuwa ba
kafin accident din ya same mu mahaifinmu yana da rufin asiri gargadan hali yana kula da mu yanda ya kamata to babu tunanin neman in iya aiki ko in nemi aiki ni ganin ba abin da muka nema muka rasa to amma duk da haka wani lokacin masu aiki sukan yi mana aiki haka ni kuma sai in dan tashi shiga ciki muna yi tare so ina son dai aiki tun farko gaskiya daga bayan kuma wannan larura ta faru da ni ga kuma maraici sannan ga karayan arziki sai na jajirce wajen nemawa kaina mafita domin ni ce babba a ɗakin mu kanne na yara ne kanana a lokacin
batun makaranta ba
nayi a Hidayatul Aulad a Jidda Saudi Arabia sannan nayi sanawiya fasul salis Arabiyatul Madrasa ta Riyad Saudi Arabia to daga nan na tsaya kuma a cikin abubuwan da na karanta hayatin zawjiya tarbiyatul iyal tahmila wal ulada da kuma sauran abin da yake na mu'amalar rayuwa bainan nas wa bainal hayawanat saboda ya zama da mutane gurgurdan hali
to sai kika dawo Ghana
eh duka dai dawo mu daga Saudiya ni da ƴan uwa na shekaru 4 kenan kwarai da gaske alhamdulillah da yake mijina mai karamin karfi ne direba ne to bai hana ni sana'o'ina ba domin da haka nake taimaka kanni na mun rayu da kuma wasu buƙatu nawa alhamdulillah
na san ki da waka ya akai kika fara waka kuma baya ga waka kina yin wasu sana'o'i kuma
kwarai da gaske an san ni da waƙoƙi amma an fi san ina da waƙoƙin sarakai da kuma na siyasa kuma ina da ayyukan hannu kwarai da gaske kuma cikin ayyukan da aka fi sani na da su shine na farko gaggwaro wanda ake cewa gele a nan kasar Ghana da kuma kayan fulani da nake dinkawa duka da hannu daya kuma ina turaren wuta sannan ina da wani magani na musamman na rage kiba da rage tumbi
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin bakwar shirin na ƙasa Aisha Ergata Zabiya kuma mai design a garin Tema ƙasar Ghana da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullah Bako ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
gai da Malam Sule yanzu kuma lokacin da ruwan Abbas zai kama da sharhin jaridan Ghana
da jaridar Daily Graphic da muso ma sharhin jaridin na yau kuma babban labarin ta shine kotun koli ta yi kuskure a shari'ar na Jeti Kwesten Justice Atigubane ya faɗi haka kuma jaridar Daily Graphic ta rawaito tsohon alkali na kotun koli Justice William Atiguba ya yi suka ga shari'ar kotun koli wadda ya shafi zaɓar da aka yi wa James Jeti Kwesten a matsayin mamban majalisar dokoki na Asinof a shekara ta 2020 da yake gabatar da wani lakca yau Justice Atiguba ya nuna cewar doka mai lamba 99 na kundin tsarin mulki na 1992 ta wari zance ko kuma da shari'a na zaben na mamban majalisoci zuwa ga babban kotun kasa inda za a iya zuwa kotun daukaka kara domin daukaka kara akan haka kotun koli ta yi kuskure babba wurin daukar mataki da ta dauka Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito. Shari'an hasarar kuɗi Ghana Cedi miliyan 217 na cocoa board. Dr. Opuni na kalubalantar kotu akan ra'ayinta na daukan ko kuma da cigaba da shari'an. Jaridar ta ce tsohon babban jami'in zartarwa na Ghana cocoa board Dr. Stephen Kwamana Opuni ya daukaka kara game da ra'ayin babban kotun Accra wurin daukan ko kuma da cigaba da shari'an na hasarar kuɗin nan da aka ambata CD miliyan 217 na takin zamani a cikin wannan shari'a a ranar 25 ga watan Yuli. Jasaja Bwaje Tando wadda shine sabon alkali na wannan shari'an inda Dr. Opuni da Mr. Seydou Agongo Managing Director Agricult Ghana Limited ke fuskantar caje-cajen sata da kuma karya dokoki ya nuna cewa an bincike su kuma aka gamsu dangane daga baki ɗayan tarihi ko kuma dai recorded dake akwai na wannan shari'a. Sai dai Mr. Samuel Kuju lawyer na Dr. Opuni ya kalubalance ra'ayin Justice Tando na ainihin kotun ɗaukar ƙara inda ya nuna ra'ayin cewar ra'ayin nasa na cigaba da shari'an ya kauce wa hanya. Sai kuma jaridar Herald da ta ruwaito wannan labarin Legon babban tambari ne na duniya. Vice Chancellor na Jami'ar Ghana ke fadawa shugaba Akufo-Addo a haka. Jaridar ta ce Vice Chancellor ɗan Jami'an Ghana na Professor Nana Abba Apia Amfofo farkon lokaci ta maida martani ga ra'ayin Nana Adedankwa Akufo-Addo na take sawa Jami'ar Legon suna na JB Dankwa da take magana a cikin wata hira da aka yi da ita ta nuna cewar duk waɗanda sun ka bayar da gudunmawa wurin kafa wannan jami'a an bayyanar da sunansu ko kuma dai karrama su yadda ya kamata. Abinda Nana Akufo-Addo ke bukata shine saki sunan jami'an a sa masa sunan JB Dankwa. Wannan kuwa kamar yadda tace wani abin da za a yi babban muhawara ne a kansa. Da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwanul Lamuktar Abbas Sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Radwanullah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa a takeice.
To Sarfilu a takeice, an zabi dan majalisar wakilan Amurka Mike Johnson a matsayin kakakin majalisar Amurka a jiya Laraba, wanda hakan ya kawo karshen yunkurin yan majalisar na tsawon kwanaki 22 na ganin an cike ɗaya daga cikin manyan mukaman gwamnatin Amurka. Yanzu shine na biyu cikin jerin mutanen da za su iya mulkin kasar. Duk 'yan Democrats da ke majalisar wakilai 209 sun zaɓi shugaban marasa rinjaye Hakeem Jeffries. An bayyana cewa mutumin da aka alakanta shi da kisar mutane Amin mai ba da horo ne akan bindigogi wanda sojoji suka ba shi horo, sannan an kwantar da shi a asibitin masu taɓin hankali ba da jimawa ba. A bisa sanarwar da aka wallafa a mujallar 'yan sanda, shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba ya fito ya yi furici akan harin ramuwar gayyar da Isra'ila take kaiwa Falasdinawa a yammacin gabar tekun Jordan biyo bayan harin bazatar da Hamas ta kai Isra'ila. Sannan ya ce zai jaddada manufarsa ta tabbatar da cewa an cimma manufar kafa kasashe biyu domin magance rikicin da aka yi gwamman shekaru ana yi tsakanin Isra'ila da Falasdini. Duk da cewa ana ci gaba da gwamza fada tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a zirin Gaza, shugaba Biden ya ayyana goyon bayan Amurka kan wata bukata mai kamar wuya, wato bukatar nan da Amurka ta dade tana fatan a cimma ta kafa kasar Isra'ila da kasar Falastinu ya cin gashin kansa. A jiya Laraba, jami'an yankin Kherson a Ukraine sun ce wani harin sama da Rasha ta kai ya lalata wani gida a birnin Bryslav tare da kashe mutum daya. Sojojin saman Ukraine sun ce makaman kariyar hare-haren sama sun kakkabo wasu jirage mara matuka 11 da Rasha ta karbo cikin dare. Gwamnan jihar California Gavin Newsom ya gana da shugaban China Xi Jinping a ranar Laraba a Beijing, wanda hakan ke bada kwarin gwiwar cewa China da Amurka za su iya aiki tare gabanin taron APEC da za a yi a watan gobe a San Francisco.
Masu sauraro, a nan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Za ku mai zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Azir ta na gabatarwa sai Salama Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfin Hashim Gumel da Na'ana kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.